شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زام تقبل كراتو إن شاء الله تعالى cikin wani littafi namu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha na al-sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya ji kamalan da rahama idan ba a manta ba kafin mu je hutun sallah ka babba mun fara karatu a cikin wannan littafi mun yi darasi guda biyu wanda dukkanin su sun tsaya ne a cikin muqaddima darasi na farko mun karanta muqaddima مقدمة الكتاب الأولى مقدمة دمال يربط نلتافي فرق نلتافي دي فاري كراتو نبيكما مكالي تلخيص سبب تأليف الكتاب سنوكم مكشك كراتو منهج الكتاب حني دمال يبي كوكم يقول نلتافي أكي واتس أكن سني زي قدانة نلتافي الناس to karatun ya gangaro da mu har zuwa inda malam zai kawo mana maganganun sanannun malaman fiqhu shahararru wanda a duniyar musulunci fatawoyin su sun yi yawo kuma sun shahara kwarai da gaske wanda da yawa daga cikin musulmi suna bautawa Allah madaukakin sarki akan maganganun su sune Imam Abu Hanifa da Imam Malik Imam Shafi'i Imam Ahmad dan Hanbal malam zai kawo mana maganganun su da suke nuni suke shiryawa a bisa cewa duk inda ka samu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce to ka dau wannan hadisin kai aiki da shi su ma shine fatawar su koda ba su fada ba za ta iya a ce hadisin ba su same shi ba ko ya zo wajen su ta wata hanya da bata da inganci ko dai wani dalili daga cikin dalilan da zai sa su ba su amfani da wannan hadisin ba amma kai ya zo maka ta hanya ingantacciya to kada kai kada ka dogi akan cewa lallai sai ka bi maganar wancan malami ba za ka dau wannan hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba to insha Allah ta'ala za mu tashi ne a gabar da malami yace aqwalul a'immati fi ittiba'is sunna wa tarki aqwalihim bil mukhalafati laha maganganun limaman nan na fiqhu fi ittiba'is sunnati wanda suke shiriya suke nuni akan cewa abu sunna ta annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi wa tarki aqwalihim da kuma barin maganganun su su wadancan malamai al mukhalafati laha wadanda suke sun saba wa ita sunna ta annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi wanda gaba ita ce zamu tashi insha Allah ta'ala mala yace wa min al mufid an suqa huna ma waqafna alayhi minha aw ba'daha mala yace daga cikin abin da yake mai amfani kwarai wanda zai fa'idantar shine mu koro a wannan gaba ma waqafna alaihi minha aw ba'daha abinda muka samu na maganganun wadancan malamai wani daga ciki ko kuma wani bangare daga cikin abinda muka samu na maganganun nasu la'alla fiha 'idatan wa dhikra liman yuqallidahum mala yace mai wa hakan ya zamto wata fadakarwa ce ko tunatarwa ga wanda yake makalkale wa maganganun su wanda yake takalidancin su بل يقلد من دونهم بدرجات تقليدا اعمى ما لا يتي برما ga wanda yake makalkalewa wanda ma yake kafin su wanda yake bayan bayan su da bi darajatin da darajoji kasa bayan kasa taqalidan a'ma makalkalewa ko bi wanda yake makafan bi abinda malaike nufi shine da yawa daga cikin maganganun da malan fiqhu sukan yi ko kuma maganganun da aka jingina wa wata mazhaba ko a ce mazhaban malikiya ko shafi'iyya ko hanbaliya to galibi wata magana zaka samu ta limam mazhaba ce ma'ana imam malik ne ya bada fatawa da ita amma wata maganar zaka samu wanda yazo a bayan Imam Malik a cikin mazhaban Malikiya shi zai bada fatawa da magana amma da yawa daga cikin mutane sai su ce ai fatawar Malikiya ce ina fata an fahimta yawa to kaga ba ma Imam Malik din kansa ba wanda yazo daga bayan sa wani yakan makalkalewa magana sa domin me domin ya kore hadisin Annabi tsira da aminci su kara tabbata a gareshi yanzu misali shine wata maganar a cikin ahlari zamu same ta mai ahlari ya ce kaza a cikin littafin sa to idan mutun ya dashi bada fatawa aka ce masa me yasa baka yin kaza sai ya ce ai saboda mai ahlari ya ce kaza mai yiwa maganar ta saba maganar Imam Malik tare da cewa mai ahlari shi ma dan malikiya ne to amma ba duk abin da yake cikin ahlari bane fatawar Imam Malik Allah ya sa an fahimta ba duk abin da yake cikin ashmawi bane fatawar Imam Malik kamar yadda ba duk abin da yake cikin risala ko askari ko iziya fatawar Imam Malik bane gaba daya a'a su ma malamai ne suna da irin tasa fahimtar to amma sun gina ta ne a karkashin mazhabarwa Imam Malik Allah ya sa an fahimta yawa to shi yasa sai kaga wata magana ba ma ta Imam Malik din bace ta almajirin sace to amma sai a samu wani sai ya makalkale ta ce shi ba zai ba hadisin Annabi ba saboda maganar wancan malami to Malam Albani ya ce shi yasa yake kokarin kawo waɗannan maganganu dan ka gane shi kansa shugaban mazhabar gaba daya ga fatawarsa ga kuma ra'ayinsa game da bin sunna Annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ba ma dalibin sa ba bare kuma kai da kazo a bayan baya kake kokarin makalkale musu Allah ya san mu dace mali ya ce wa yatamassaku bi madhahibihim wa aqwalihim kama law kanat nazalat min as-sama irin waɗanda suke makalkalewa mazhabun waɗannan malamai suke amfani da mazhabobin su wajen gina addinin su ko ibada su akai mali ya ce kama law kanat nazalat min as-sama kai ka ce wannan magana ta waɗannan malamai daga sama aka saukar da ita wallahu azza wa jalla yaqulu bayan kuma Allah madaukakin sarki yana cewa ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkaruna Allah ya ce ku bi abinda aka saukar muku daga ubangijinku me Allah ya ce mu bi abinda aka saukar daga ubangiji menene abinda aka saukar daga ubangiji shine wahayi wahayi wa ake saukar shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kun ga abinda Allah ya ce mu bi shine me abinda aka saukar wa da manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi shine alqur'ani da kuma maganganun sa da yake kokarin fassara alqur'anin da su waɗannan su ne Allah madaukakin sarki ya nemi mu bauta masa da su amma duk abinda ba wannan ba dan uwa abinda zaka yi shine sai ka gwada su sai ka dora su a mizanin qur'ani da hadisi idan sun hau sun zauna to daman naka ne sai ka dauka kai aiki da su amma idan sun saba qur'ani ko hadisi to waɗancan malamai da suka faɗi waccan maganar ta saba qur'ani da hadisi ba sun faɗa bane da ganganci ko suna sani a'a daidai suka soyi kuma sai suka kuskure suka yi abinda ba daidai ba to ba za ka zage su ba za ka ci musu mutunci ba za ka faɗi bakan magana akan su ba amma ba za ka dauki maganar su ba sai kai musu addu'a Allah ya yafe musu waccan magana ta su kuma sai ka aje sai ka dau hadisi shikenan mutun ya tsira ina fata an gane yawa saboda haka Allah madaukakin sarki abin da ya ce mu bi shine abin da aka saukar da ubangiji madaukakin sarki Allah ya ce wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi wanda ba Allah ba a matsayin waliyai qalilan ma tadhakkaruna kadan ne daga cikin mutane suke fada kuwa su azan
samu kota baya duban
yake karantar da su malam sai ya fara da malami na farko ya ce Abu Hanifa rahimahullah al-Imam Abu Hanifa Allah ya ji kansa da rahama waye Abu Hanifa Abu Hanifa shine An-Nu'man ibn Thabit ibn Nu'man al-Kufi shine sunansa Nu'man dan Thabit sannan kuma dan Nu'man mutumin Kufa ne an haife shi a shekara ta 80 bayan hijira kun ga tun a karni na farko kenan shekara ta 80 bayan hijira Annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya bar duniya da shekara 70 ya bar duniya da shekara 70 aka haife shi saboda idan kuka kalla ku ga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dawo magaran Madina yayin shekara 10 to bayan shekara 10 kuma sai ya rasu to in ka da shekara 10 nan ga kuma shekara 70 nawa kenan 80 to a lokacin aka haifa Abu Hanifa kun ga tun farko tunda ragowar kanshin addinin musulunci sosai yana tashi aka haife shi ya mutu a shekara ta 150 shekara ta 150 kun ga shekarunsa 70 gaba daya shekarunsa 70 a duniya Abu Hanifa da yawa daga cikin malamai suna sanya shi ne a cikin tabakar tabi'ai kamar shi yadda yake faɗa da kansa cewa ya haɗu ko kuma ya ga sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wajen mutum bakwai daga cikin su akwai Anas dan Malik akwai Jabir dan Abdullahi al-Ansari duk ya haɗu da su sai dai wasu daga cikin malami suna cewa Abu Hanifa bai yi karatu a wajen ɗaya daga cikin sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba shi yasa sai suka ce malaman da suke ganin cewa sharadin zama tabi'i sai ka haɗu da sahabi kai karatu a wajensa to ba za su sa Abu Hanifa a cikin tabi'ai ba waɗanda kuma suke gani a'a mujarradin haɗuwa mujarradin luqi kawai zai iya mayar da mutum tabi'i to suka ce Abu Hanifa yana cikin tabi'i yana cikin tabi'i amma dai ko shakka babu ya haɗu da wasu daga cikin sahabban annabi tsira da aminci su ƙara tabba a gare shi Allah madaukakin sarki ya masa rahama Abu Hanifa ya taso a gida ne wanda ba na karatu ba na karatu ba abinda nake nufi da gidan da ba na karatu ba babansa ba malami bane babansa ba malami bane babansa dan kasuwa ne attajiri ne shahararre haka nan kakansa shi ma attajiri ne duk gidansa ɗan kasuwa ne saboda haka shi ma da ya taso hanyar kasuwanci ya bi hanyar gidansa ya bi ya fara kasuwancin sa har zuwa lokacin da ya da ɗaya daga cikin babban malaman tabi'ai shine Imam Sha'bi Ahmad ibn Sharahil al-Sha'bi wanda babban malami daga cikin tabi'ai kusan do wanda yake karanta dabagar tabi'i ya san Ash-Sha'bi babban malami kware da gaske to shine ya kokarin nusar da shi ya shiryar da shi a bisa bin tafarkin ilimi wata rana ya ganshi yake ce masa ina kana fa yace kasuwa yace ni ko ina gani da kame da hankali wajen neman ilimin addini ina gani Allah madaukakin sarki zai haskaka wani abu da kai a cikin rayuwarka to don daga lokacin yace wannan kalma ta Imam Ash-Sha'bi sai ta mai tasiri saboda haka sai ya rage zuwa kasuwa sai yake bin bibiyar halka-halka da kuma majalisai na malamai fara neman karatu yace kuma sai Allah ya amfanar da ni da magana Imam Sha'bi domin ta dalilin ta na shiga duniyar ilimi kuma abin da na zama saboda Imam Abu Hanifa yayi karatu a wajen malaman Kufa har ma ya fita wasu daga cikin ruwaye karatu babban malamin da ya fi tasirantuwa da shi shine wani malami da yake karantawa a babban masallacin Kufa wanda ake ce masa Hammad ibn Abi Sulaiman wanda ya mutu a shekara ta 120 bayan mutuwarsa ne Imam Abu Hanifa ya maye gurbin sa ya ci gaba da karantawa a wannan masallaci ya ci gaba da fatawa da sauransu Imam Abu Hanifa kusan an tsare shi har sau biyu kamar yadda galibin malamai sukan game da irin wannan mihina din akan jarrabe su da azzalman shugabanni wanda in dai zaka faɗi gaskiya a lokacin to za a kama ka ko dai a kashe ka ko a tsare ka ko dai a cutar da kai kamar yadda zamu zo mu karanta a tarihin wasu banda misali Imam Malik da Imam Abu Hanifa za ku ga irin cin mutunci aka yi babban malami kamar Imam Ahmad dan Hanbal wanda ga magarin mutane ba bai kamata a ce an masa ba an daure shi a jikin jaki ko a jikin wani abu ana jinsa a kasuwa ba riga ana dukan sa Imam Ahmad dan Hanbal da kuke ji ana cewa Imam Ahmad dan Hanbal din shi an daure shi ana dukan sa ba riga a jikin sa da kasu sai dai kasance an yi wa bayan sa caba caba da bulala me dalili saboda ya bada fatawar kawai cewa Qur'ani ba halitta Allah bane Qur'ani zancen Allah ne Al-Qur'ani ghairu makhluq wannan kawai shine laifin sa a fito da shi a dake shi a dake shi a ce zaka canza fatawarka yace tana nan ba zai canza ba Allah ya datar da mu shi yasa duk mutumin da yake kan gaskiya ɗan uwa in dai kace zaka yi gaskiya to sai fa Allah ya jarrabe ka kada ka ce ai tunda hanyar Allah nake karewa gaskiya nake yi to ai shikenan kuma ni na Allah ne ba wanda yake cutar da ni a'a ai mutumin da yake kan hanyar Allah shi Allah madaukakin sarki ya fi jarraba saboda ashaddu nnasi bala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal wanda suka fi kowa tsananin shiga cikin bala'i na jarraba su ne annabawa sannan wanda suka biyo irin tafarkin su da wanda suka biyo irin tafarkin su haka abin yake tafiya kowanne mutum ana jarraba shi ne gurgurdan addininsa shi yasa duka zagi cin mutunci habaici kada ya juyar da kai ya mai da kai baya game da abin da kake kai in dai gaskiya kake kai wannan hanyar ce ka dauka cewa zaka bi wannan hanyar baka tafi lami lafiya kai kanka ya kamata a ce ka zargi kanka anya kwa hanya kake bi dan babu wanda ya taba bin hanya ya wanye lami lafiya haka kawai a rubu da shi wasu an kashe su wasu an daure su wasu an kaza da yawa daga cikin malamai kuna jin labarin wasu sun mutu a cikin kurkuku da yawa gashi ne kuna ji an dauki mutum an daure shi an sashi a cikin kurkuku ya mutu a ciki me saboda kawai ya ba da fatawa akan wani abin da ya saba wa shugaban garinsa Allah ya samu dace to Abu Hanifa shi ma ya fuskanci daure har sau biyu a daular Umayya sun daure shi sannan daular Abbasiyya da suka karba shi ma daga baya sun daure shi har sau biyu babban abin da mazhabin Imam Abu Hanifa ya fi ginuwa a kai matsotsan su ta shari'a sun abubuwa ne guda shida na farko akwai Al-Qur'ani na biyu akwai sunna ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na uku akwai ijma'i na hudu akwai al-qiyasi na biyar akwai abinda suke cewa al-istihsan sannan sai abu na shida shine al-urf wal-ada to wannan sune matsotsa ta abannan mazhaban Imam Abu Hanifa abubuwan da suka shafi shari'a kowace mazhaba akwai abubuwan da suke dogara da shi in Allah da mun zo zamu yi bayani bayan daya Allah subhanahu wa ta'ala ya kara rahama ga babban malami Imam Abu Hanifa yawa duk muna dan kawo tarjuman ne kadan saboda a fahimci waye malamin da ake so a bayani akan sa wace irin daraja yake da shi a duniyar ilimi saboda dukkanin malamin da aka ce al-Imam Abu Hanifa inda ya san mata ba ilimi to zai masa addu'a ya san wani mutumi ne da an yi irin sa ya wuce a baya zai wa alƙarin irin su malamai manya-manya su Imam Malik Imam Shafi'i sun faɗi maganganu na yabo masu ƙwari game da shi kamar yadda kuma Imam Abu Hanifa malami ne ga Imam Malik malami Imam Malik Allah madaukakin sarki masa rahama gaba daya to ga wasu daga cikin maganganun da ya faɗa malin ce fa awwaluhum al-Imam Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit rahimahullah na farkon su idan aka abin da ya shafi shekaru to shine Imam Abu Hanifa wanda sunansa na gaskiya kamar yadda muka ambata shine an-Nu'man ibn Thabit Allah madaukakin sarki masa rahama وقد روى عنه اصحابه اقوالا شتى وعبارات متنوعه ما لاتي حقيقه wasu daga cikin almajiran Imam Abu Hanifa sun rawaito maganganu mabambanta juna daga gare shi da ibarori daban-daban maganganu na hikima irin waɗannan daban-daban an haiketo su daga gare shi kullaha tu'addi ila shay'in wahidin dukkanin maganganun suna bayuwa ne suna fa'idantar da abu guda daya wa huwa abinda suke fa'idantarwa shine wujubul akhd bil hadisi wajabtir ruku da hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa tarki taqlid ara'il a'immatil mukhalifati lahu da kuma barin dukkanin makalkalewar ra'ayin wasu malamai da suka saba wa hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga magana ta farko ta Imam Abu Hanifa Abu Hanifa yake cewa idza sahhal hadithu fa huwa madhhabi idan hadisi ya inganta to shine mazhabata ina fatan fahimta kun ga wannan magana ita kadai ta ne ma'ana Abu Hanifa yace in dai hadisi ya inganta ko na sani nayi aiki da shi ko ban san shi ba ko a bayanin hadisin zai bayyana ba ina nufi annabi ya faɗi magana hadisin ba a bayansa ba a'a shi bai san shi ba sai bayan hadisin ya bayyana ga wasu daga cikin almajiransa to shine mazhabas wato abin da nake so ɗan uwansa fahimta shine wannan mazhabobi da ake cewa mazhabar wani mazhabar wani babu ɗaya daga cikin su da ya tsuguna yace wa na zo zama hada mazhaba babu wanda ya wannan ɗan uwa babu wanda ya hada wata mazhaba tashi ta kansa yace mazhaba ta ce kaza abin da ya faru shine da Imam Abu Hanifa da sauran su duka sun zauna ne sun karantar da daliban su sun yada ilimi sun yi fatawoyi waɗannan fatawoyin nasu da ilimin da suka yada sune bayan su wasu daga cikin daliban su suka dauka suke tafiya akan to shine sai a ce an samu mazhabar Abu Hanifa ina fatan fahimta mazhabar fatawoyin su ne da karantar wasu da aka tattara tunda za ta mai malami menene ra'ayinka ko kuma me kake gani game da abu kaza to idan yana da hadisi karara sai ya bayar idan babu bashi da shi tunda mujtahidi ne sai ya ijtihadi akan wannan matsala sai ya bada fatawa akai to wannan fatawar tasa idan talibansa suna hikaito magana sai su ce matafiyar mazhabin Abu Hanifa akan wannan fatawar shine abu kaza to an aka samu mazhabar ba wai su suka zauna suka tayar da wata kungiya ko ta mazhaba cewa ni mazhaba ta ita cewa ba haka bane ɗan uwa shi sai ya kamata mu fahimta to abin da yake nufi anan shine in dai hadisi ya inganta to ni ma shine matafiyata na san shi ko ban san shi ba saboda kaga duk mutumin da za a ce Abu Hanifa ya ce abu kaza annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce abu kaza shi kuma ya makalkale ya kisaki to kaga Abu Hanifa ba ruwansa da shi ba ruwansa da shi me yasa saboda ya ce shi hadisi shine mazhabarsa kai da kace sai magana Abu Hanifa shi ma ya ce ba ruwansa da wannan maganar tasa saboda ka hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne abin dauka maganar sa ta biyu yace la yahillu li ahadin ay ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam min ayna akhadnahu yace baya halatta ga wani yayi riko da magana da irin maganganun da muke bayarwa na fatawoyi na addini malam ya alam matakar bai san min aina akhadnahu ba daga ina muka ciro su ina fata an bai bita yace ba daidai bane kaje kawai ka dauki maganganu na kai ce zaka yi aiki da su a cikin abin da ya safi shari'a ya kamata ka san ina maka ciro in kaina ina ne jinin ciro su ina yake ciro su qur'ani ko hadisi ina fata an gane to wannan ana bayani ne game da mutumin da a idan sai bude zai iya kallon tafi ya karanta ya gane abin da aka rubuta amma mutumin da yake ami ne bai iya karatu da rubutu ba ko alal kalla bai dauka littafin addini ya karanta ba to shi idan kace duk fatawar da malami ya bayar sai ya gane inda aka ciro ta to ka hada shi da aiki ina zai je gane inda aka ciro ta ina fata an gane to shi irin wannan malamai suka ce babu laifi a kansa ya samu malamin da ya amince da takawarsa da tsoron Allah sa da kuma warin sa sannan kuma yana da karatu duk abin da taso masa na addini kada ya da kasai zai tambaye shi malami ya halaccin abu kaza idan ya ce masa halak ne babu laifi zai aiki da shi ko bai ce masa ga aya ga hadisi ba ina fatan fahimta to amma kai da yake idan ka ya bude ka iya karatu da rubutu sai ka je ka leka ka gani idan kai bincike ka kasa samu to babu laifi ka samu wani malamin shi ma kai ta kalidancin fatawarsa kai aiki ka fara aiki da wannan abin ko kuma ka bada fatawa da wannan abin ka ci gaba da bincike har zuwa lokacin da Allah zai kai idan ka zuwa ga wannan abin sannan sai ka tantance wannan duk malami suka ci babu laifi Allah ya sa an fahimta yawwa wa fi riwayatin wata riwaya kuma a cikin maganganun Abu Hanifa cewa haramun ala man lam ya'rif dalili ay yufta bi kalami haramun ne akan duk wanda bai san dalili na ba yace zai yi fatawa da zance na irin da wannan magana ce ta sama to shine sai a kasa Albani yake cewa Imam Abu Hanifa yace baya halatta ka dauki maganar sa matakar baka san daga inda ya ciro ta ba to ina kuma mutumin da za a ce masa ga Allah yace annabi yace ya sani ya gani karara sai ya ce ba zai bi maganar Allah da manzansa ba saboda fatawar Abu Hanifa ya kuke ganin maganar sa da maganar Abu Hanifa wani irin hannari gani shi fa ba ma wai ka ga ma dalilin ba a'a amma baka san inda ya ciro dalilin ba kada ka bi ya kuma kaga dalilin karara Allah yace annabi yace amma sai mutum saboda ta'assubancin mazhabi yace shi ba zai bi ba ga maganar Abu Hanifa ita akan ta zai tsaya ya kuke gani to shi sai Albani yace shi sai wasu daga cikin ma kun san wato a cikin mazhabin nan guda hudu babu wanda suke da ra'ayin kau akan mazhaba kamar wanda ake ce musu ashabur ra'ayi da inda gaji an ce ashabur ra'ayi daliban Abu Hanifa kenan zaka dimme bin sai a cikin littafin manyan littafin zaka ana cewa qala ashabur ra'ayi to daliban Abu Hanifa kenan suna da riko da mazhabi kwarai kwarai da gaske dan kamar yadda wani malami yake ba mu labari a hadisin da ya tabbata na karkada hannu idan ana sallah su mazhabin Abu Hanifa ba sai da shi ba sun ce wasa ne ta yaya mutum yana sallah ya rinka haka wasa yake yake cewa a irin su Pakistan da ina ne idan ka je kana sallah a kusa da ɗaya daga cikin su kana haka sai dai ga kam hannunka ya murde ma hannu kana wasa a cikin sallah to suna da ta'assubanci kwarai da gaske wajen a mazhabi shi sai Albani yake cewa wata rana suna magana da wanda gaskiya an Hanifiya sai ya kafa masa hujja da maganar Abu Hanifa ya kafa wa Albani sai Albani ya ce to ai Abu Hanifa ma ya ce indai baka san inda ya samu dalili ba kada ka bi maganar sa sai ya ce a wannan maganar Abu Hanifa bai faɗa ba sai kareta Albani sai da Albani ya dauko mai littafi ya ce gashi a waje kaza na ciro a waje shi sai duk maganar da ya kawo ta wani malami ba fa kawa kawai ke shiru ba ku duba ƙasa za ku ga kowace akwai masadir da yake bayarwa wannan magana ya ciro ta a littafi kaza wace ya ciro ta a littafi kaza wannan haka ba kawai da kai yake ka ku duwa ba ba fa wai hadisi bane ko aya ba hadisi ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi maganar Abu Hanifa ce amma dan an nuna maka yadda ake magana a cikin ilimi sai ya kawo ma hujja inda ya ciro ta ba a zuwa kawai ai magana a ishu sai ka ce a wajen wane kaji a wajen wane kaji dan Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ai bai rayuwa da Abu Hanifa ba ko yayi to ai na samu wannan maganar sai ya faɗi littafin da ya ciro Allah ya samu dace زاد في روايتين يقرا a cikin rawaya cewa fa innana basharu Abu Hanifa yace ku sani yake ga dalibansa ku sani cewa mu ƴaƴan adam ne mu mutane ne naqulu alqawla alyawma wa narju anhu gadan muna iya fadan magana yau gobe sai mu ga wannan magana da muka fada akwai kuskure akan ta sai mu canza shine wa narju anhu gadan gobe kuma sai mu canza daga wannan maganar ba da wata fatawa da ba wa fi ukhra a cikin wata magana ta sai yake cewa wai haka ya yaqub kai canka ya yaqub yaqub shine huwa abu yusuf abu yusuf ɗaya ne daga cikin manyan na gaba-gaban almajiran ibabu abu hanifa to abu hanifa yake ce masa wai haka kai canka ya yaqub la taktub kullama tasma'u minni ka daina rubuta kada ka rubuta duk abin da kaje daga gare ni duk abinda na rubuta idan abinda na faɗa sai ka rubuta ka daina yin haka yace fa inni qad arra al yawma wa atrukuhu gadan zan iya gano wani ra'ayi na tafi akan sa yau gobe kuma sai in samu wani ra'ayin da yafi shi ko in samu nassin da yake ya saba wancan ra'ayin sai in bar wannan na yau din gobe kuma sai in tafi akan wannan daban to idan ka riga ka rubuta fa ya za'i kenan yace wa arra ay gadan zan kuma iya ganin wani ra'ayin gobe wa atrukuhu ba'da ghadin gobe kuma sai in canza abu wani daban ba shi ba magana ta ƙarshe da mala ya ɗauko don dukkanin su ya kawo mana samfar ne ba duka maganganu ya ɗauko mana ba samfar ne dai kawai don magani magana ta uku ita ce ta ƙarshe ya ce idza qultu qawlan idan na faɗi wata magana yukhalifu kitaballahi ta'ala irin magana da take ta saba wa littafin Allah wa khabarar rasuli sallallahu alaihi wa sallam ta saba wa hadisi na annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi Imam Abu Hanifa yake faɗa cewa fatruku qawli to kubar zance na kubar zance na kamar abin da yake so yace shine ku dau zancen wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to kaga al-Imam Abu Hanifa bashi da laifi ya fita duk abin da ya kamata ya gaya maka idan ya faɗi magana ta saba wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai yi da ganganci ba dan in abin da yake faruwa shine Al-Imam Abu Hanifa ya rayu a ƙarni na farko mutumin da aka haifa a shekara ta 80 saboda ka ilimi bai yaɗu sosai da sosai ba a lokacin sahabbai sun yaɗu a garuruwa wasu suna Kufa wasu suna Basra wasu suna wasu garuruwa na addini na musulunci shi yasa a lokacin ilimin yana da karanci kwarai da gaske yana da karanci samun nasa yana da wahala yanzu ka kwatanta yadda ilimi yake yanzu da kuma shekara 100 da ta wuce ina fata an fahimta ya yanayin za ka kwatanta su ba haɗi ba guji yanzu kana ɗakinka a zaune babu littafi a gabanka za ka buɗe kwamfutarka wanda take ɗauke da shamila kusan duk wani littafi na addinin musulunci akwai shi a ciki manyan littattafai wanda za ka masu mujalladi 40 50 mujalladi 20 duk yana cikin kwamfuta abu ne guda ɗaya kawai za ka ɗauke shi a nan ka tafi za ka buɗe ka karanta kamar yadda aka buɗe littafi ka karanta yayin da shekarun da suka gabata babu irin wannan cigaban babu shekarun da suka gabata in ka ƙara yin baya kaɗan za ka ga hatta keke rubutu da za a rubutu irin wannan babu shi da mai ake rubutu da hannu wallahi duk wannan rubutun da gwasa imamu al-bukhari sun yi sahihul bukhari sai musulmi da hannu suka rubuta 'yan uwa ba keke rubuta musu ba kun ga shi akwai cigaban ilimi saboda haka yanzu ilimin ya tsuke ya yaɗu sai dai in baka so ɗan uwa in dai kana buƙatar ilimi gashi nan ko ina ka je ka neme shi akwai shi amma da su suna son karatun amma hanyar neman nasu ne akwai wala na sha buga mana misali mutum zai tafiyar wata guda wallahi dan yaje jiwo hadisi guda ɗaya ko guda biyu tafiyar wata guda ba kuma a cikin mota ko jirgi ba a cikin akan me akan doki ko akan jaki ko abin da ya kama da haka sai Imam Ahmad dan Hanbal sun yi tafiya da shi da Suhaibin Ma'in sun yi tafiya garuruwa masu nisa wanda sun kusa halaka a hanya saboda guzuri ya kare ga yunwa ba kasuwanci kai su ba wani abu na duniya kai su ba abu ɗaya ne kai su shine neman ilimi to shi yasa ɗan uwa sai ilimin nasu kuma ya albarka har yanzu a duniya da an ce Imam Ahmad dan Hanbal kai kanka a zuciyarka sai ka kawo wani babban mutum ne wanda duniya za ta daɗe bata irinsa ba tare da cewa lokacinsa akwai ƙarancin hanyoyin samun ilimi to Abu Hanifa dai yafi samun kansa cikin irin wannan tsokokin sama da Imam Malik sama da Imam Ahmad sama da Imam Shafi'i to shi yasa galibi yakan bada fatawa da abin da yake na ijtihadin sa galibi to shi yasa galibi idan ya bada fatawa wani lokaci sai anan gaba kuma ya samu wani abin da yafi wannan karfi sai ya canza shi yasa ake ce musu ashabur ra'ayi saboda haka wannan su ne kaɗan daga cikin maganganun Abu Hanifa insha Allah ta'ala kuma a kansu za mu dakata gobe kuma za mu ji Imam Malik wanda Imam Malik ya kamata kowane ɗaya daga cikin mai fi kasa kunne ya ji abin da ya faɗa saboda mu na da 'yan malikiya ne kowa ka taɓa zai ce maka shi ba maliki ne duk kusan West Africa na malikiya muke bi gaba ɗaya to sai mu za mu ji Imam Malik me yake faɗa insha Allah ta'ala Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya ni da ku kuskuren da muka yi kuma Allah maɗaukakin sarki ya fi mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيشي قبالي kace duk mutanen da suke garinku duk mutanen da suke gidanku duk mutanen da suke ungwar kowa sai ya yarda da kai sai ya yarda da abin da kake zakai da Allah an taba samun haka a tarihin duniya daga farkon ta zuwa ƙarshe babu wanda aka taba samu duniya ta yarda da shi babu dan karamin misali dan karamin takadiri yanzu mutum ne zai aure mata guda biyu shi ya biya sadaki ya auro su karkashin sa suke ya haifi ƴaƴa da su ƴaƴan sa ne mallakin sa ne wata rana sai zauna a tsakar gida sai ya tara iyalansa gaba ɗaya sai ya ce ya sa doka kaza iri kaza a cikin gidansa wannan doka ya sa ta ne saboda me saboda ya kawo maslaha da gyara a gidansa alkhairi yake nufi da wannan dokar to amma yana tashi idan ba a yi wasa ba sai wata daga cikin matan nasa ta samu kujera ta kafa wa'azin mako a kansa a tsakar gida sai ta fara bayani ta ce wannan doka ba ya adalci ba ana cutar mu ana zaluntar mu ana yi mana kaza ana yi mana kaza ba haka bane ƴan uwa to kaga fa wannan a cikin gidansa kenan inda yake da mulki inda yake da ta cewa kai tsaye to amma yayi abinda yake gani masala ne amma kuma bai sami yarda kowa ba to yanzu idan yace dole sai ya dawo wannan wacce take korafi ya yarda da ita idan yayi mata abinda take so ita kuma waccan fa za ta yarda ba za ta yarda ba haka al'amari yake ƴan uwa duk inda kake hatta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duniya bata da kan yarda da abinda yazo da shi ba lokacin da manzon Allah ya fara kira a garin Makka lokacin da su Abu Jahil suka yi fatawa akan jinin sa ya halatta su Abu Jahil suka yi fatawa akan jinin manzon Allah ya halatta sallallahu alaihi wasallam dole manzon Allah madaukakin sarki masa izini ya bar garin Makka ya koma Madina lokacin da ya je Madina ku dubi yadda ake san manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ake kaunarsa ake girmama shi amma tare da haka akwai munafikai su Abdullahi bin Ubay bin Salul suburin su manzon Allah ya mutu ba sa kaunarsa ba su yarda da abin da ya zo da shi to babu yadda za a duniya ta haɗa akan yarda da kai idan mai arziki ne kai kana sadaka wani yana can gefe yana cewa ka gawawa bai san ciwon dukiya ba ya ɗauka sai sadaka sai abin da yake da ita idan ba ka bayarwa wani yana nan bai yarda da kai ba cewa yake kai marowaci ne ba haka ba ne idan ka ce kai za ka rinka ƙazanta kana sa kaya gabu saboda ka yarda da mutane su gane kai mai tsoron Allah ne wani sai su ce ka ƙazami idan kai kullum ɗan gaya ne za ka sa kaya masu kyau sai su ce ka ga ɗan ƙwambo.